أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى بساتي هذا بقى ونم مليسين na Laraba biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1442 na hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 14 ga watan 4 a shekara ta 2021 a shafin miladiya. A jiya talata ɗaya ga wata mun fara waɗannan darussa namu na watan Ramadan na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Kuma kamar yadda muka tattauna jiya, mun fara magana a kan ko karanta aya ta 11 a suratul Nisa'i, wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yusikumullahu fi auladikum, Allah yana muku wasiya, ana yana umartar ku dangane da ƴaƴanku. Aulad jam'in walad, walad a larabci ya ƙunshi namiji da mace. In an ce walad ba ana nufin ɗa namiji da ɗa namiji da ƴa mace, duk walad. Idan ana so a bambance namiji sai a ce ibn, mace kuma a ce bint. Amma dai an ce walad ana nufin abin da mutum ya haifa. Don haka Allah maɗauki ne mana wasiya da umarni a sha'anin ƴaƴanmu. Malam zai zo mana bayani, da haka zamu fassara, zamu karanta kamar yadda na ambata, mu karanta da kuma fassara
ta kalma kalma sai kuma mu je mu karanta abin da malamin sa'idi ya ambata saboda kada mu cinye lokacin dubban mu ji ba wannan abin da ya shafi wasiya da yaya bai tsaya kan abin da ya shafi gado ba yawa ya shafi cewa yaya arziki ne da Allah subhanahu wataala yake arzuta mutun da shi kuma wajibi ne a gode wa Allah akan wannan arziki da ya bayar kuma amana ce kuma ni'ima ce ni'ima wajibinta a gode mata a gode wa Allah akan ta amana kuma wajibi a rike ta to Allah madauki ya hore maka da wajibin ka shine ka tarbiyantar da shi ka sa shi ya zama mutum ka ilmantar da shi addini ka bashi ladabi yadda ko ba ka da rai zai tsaya a matsayin mutum ba iya abin da ya shafi tarbiyar kulawa da cinsa da shansa da rigarsa da makwancinsa wannan ba shi ne fi komai muhimmanci ba duk talaucinka in ka bai wa ɗanka tarbiya to za a ambace ka da alheri duk arzikinka in baka bai ɗanka tarbiya ba ko za a zage ka zaka ba maganar ciyarwa da shayarwa da taimakawa ta ɓangaren rayuwar duniya ta yau da kullum ba babban abu amanar da Allah ya baka shi ne ka kula da ita wajen tarbiya ciyarwar tana cikin wajibi tufatarwar ma haka da makwanci da sauransu amma shi wannan kullum kamar yadda muka sani ana dora shi ne gwargwadon iko ita ko tarbiya wajibi ce farilla ne a kanka tunda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara kun san muhimmancin wannan aya da wannan kira da wannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar cewa wajibinka ne duk talaucinka duk zamanka malami duk zamanka jahili wajibi ka tsare iyalinka mata da maza da ƴaƴa ka tsare su daga shiga wuta kaga ba a ce ƴaƴan malamai ake nufi ba a ce ƴaƴan masu kuɗi ba a'a ko baka da ilimi ko baka da tarbiya tunda kai yadda kai aure ka haihu to wajibinka ne ka kula da ɗanka tilas ka zaunar da shi ka ilmantar da shi in ba za ka iya ba to ka sa shi a makaranta da malamai za su ilmantar da shi amma ka ce kawai ka haihu don sha'awa ka bar ɗanye ta gararan ba a gari wannan baya cikin abin da shari'a ta umarce ka da shi wajibinka ne ka ilmantar da shi ka ba shi tarbiya kamar yadda kake ganin wajibi ka ci da shi ka saya masa keken hawa ka saya masa waye ka biya kuɗin makaranta to wajibi ne kuma kai masa tarbiya to wannan kar mu zo wannan zancen tarbiya ta ɗauke mana lokaci bayan Allah maɗauki ya faɗi wasiya dangane da ƴaƴa sai ce lizzakari mithlu hazzil unsayayn lizzakar ɗa namiji tunda ya ce auladiku da ya ce azzakar ai minal auladi yawwa wato namiji daga cikin waɗannan ƴaƴan in mutum ya mutu ya bar ƴaƴa daga cikinsu kuma akwai namiji to shi namijin yana da lamun nan ta tamliki ne ta istihqaqin haqqi cewa ya cancanci mithlu hazzil unsayayn wato kwatankwacin rabon mata guda biyu al unsayayn ana nufin mata da haka abinda za a baiwa mata wanda suka cancanta wanda za a bata kaza wanda za a bata kaza to wannan abin guda biyu in an hada shi ne namiji daya inji Allah maɗaukaki da hukuncinsa shi kuma shi ne alimu shi ne hakimu ga yadda ya ce ai fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn in sun kasance mata ne sama da biyu falahunna thulutha ma taraka to suna da kashi biyu bisa uku na abinda shi mamaci ya bari kashi biyu bisa uku shine thulutha idan za a yi idafa ta abinda yake musanna a ka'idar larabci ana cire nunu ko yawa tunda kuma falahunna kamar ka ce mubtada ne khabar ne muqaddam fa'un din ta jawabin sharadi ne ta fa'in thulutha sai zama mubtadansa yawwa kaga ku tunda mubtada ne kuma mudaf wajibin sa ya zama marfu'i to halin rafa'a kuma akai idafa to sai a cire nun amma ma afbutil alifi shi yasa ba a ce sulusai ba da halin nasba ne ko jarra sai da masulusai amma tunda marfu'i ne sai ya zama sulusa amma a cire nun saboda halin idafa yake na tasmiya kamar da kuka sani a nahwu falahunna sulusa ma taraka su matan in sun fi biyu to abinda za a ba su shine sulusani sulusani shine two third yawa a kasa abu gida uku sai a bada kashi biyu ma'ana idan mata mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata to abinda za a ba su kenan to nan malamai suka tattauna malam zai kawo mana fauka aka ce fa in kunna nisa'an fauqa ithnaini in mata ne sama da biyu to shi sama da biyu nan wasu malamai suka ce wannan fauqa din za'ida ce abinda ake nufi fa in kunna nisa'an ithnaini in mata ne daga biyu zuwa sama to sulusani za a basu wasu malamai kuma suka ce a'a babu bukatar a ce wani abu za'idi an yawa tabbatacciya ce asliya mufida da fa'idarta abinda ake nufi shine tabbatar da cewa ko da adadin matan ya haura uku ko nawa ne ƴaƴan mutum mata to ba za su wuce wannan sulusani din ba abinda za a ba su an gane da haka ambaton fauƙan dan ya nuna maka cewa ko an haura biyu an kai uku hudu biyar ko ƴaƴa 40 ne in dai mata ne duka to gaba ɗaya sulusani za a ba su dukkan su sai su gudu tsara tsakanin su an gane ma'ana a raba dukiya gida uku sai a ba su biyu duk matan sai su taru akan wannan kashi biyu shikenan an gane to abinda ake nufi za mu zo idan an zo dalilin to me yasa aka faɗi wannan tunda idan mun lura idan ƴaƴan mata guda biyu ne fa tunda kun ga mafhumin mukhalafa na wannan zancen fa in kunna nisa'an fauqa ithnain in sun zama ƴan mata ne sama da biyu kaga kenan mafhumin zancen in kun san dai mafhumi ai ko yawa abinda za a fahimta kenan tunda an ce sama da biyu su suke cancanta sulusa ne ko to ashe biyu fa biyu kenan ba su cancanta ba to shine dalilin da yasa wasu suka ce wannan fauka din za'ida ce domin ijma'in malamai ne cewa in mutum ya bar ƴaƴa mata biyu to su ma sulusa ne za a ba su kaga kenan ba iya fauka ithnain ba ashe fauka ithnain to me fa'ida fa'idar shine a nuna mana ko sun kai 40 50 ko nawa ne to sulusanin nan ba za su wuce shi ba an gane wannan shi yasa har suka tattauna akan to ta ina aka samu dalilin cewa ƴaƴa mata guda biyu sulusani za a ba su shine wasu malamai suka ce ai in mun lura Allah subhanahu wata'ala na farko dalilin su shine wannan mafhumin da na ambata sai suka ce to in ko aka ce fa in kunna nisa'an fauqa ithnain to mafhumin sa biyu ba ta ciki sai aka ce ai ko mata biyu duk a cikin abin da aka faɗa na ka'idojin shari'a a babin rabban gado duk ƙyamace ko dai ta samu nusufi ne ko ta samu me sulusai ne in dai ya ce ta mamace to shi kuma nafsi ya zo kuru-kuru fa in kanat wahidatan falahan nisfu in ita kwaya ɗaya ce tal to rabin dukiya za a bata to ina in su biyu ne ba a faɗa ba an gane in su biyu ne ba a faɗa sai aka ce to tunda ko babu rabo na mata in ba wannan biyun ba ko nisfi ne ko sulusai ne to tunda ba ta da nisfi da nafsi kuru-kuru to lalle wancan fauka dinnan abinda ake nufi da shi daga biyu zuwa sama kun gane wannan zancen yanzu sannan kuma dama sai malamai suka ce ai a ƙarshen wannan surar suratul nisa a karshenta Allah madauki ya fadi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalam in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kunna فإن كانت اثنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كون غانو ونا فلهما الثلثان wannan zancen suwa ake ɗan uwa sai aka ce ɗan uwa mata guda biyu suna da thulthani to in ɗan uwa mata guda biyu za su samu thulthani dan me ɗan ƴaƴa mata ƴaƴa na tsatso ba ɗan uwa ba su kuma ba za su samu thulthani ba in ɗaya ce nisfi to dan me biyun ba za a ba su thulthani ba sai malami suka ce a su ma thulthanin suka cancanta don haka fawqa ithnatayn nan ma'anarsa daga ithnatayn zuwa sama kun gane dalili na uku malami suka ce ya zo a hadisi wanda yake daraja sa hasan abu daud da tirmidhi da ibnu majah sun ruwaito daga hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu cewa wata rana Jabir yazo ya kawo magana wurin ai yake cewa matar wannan Sa'ad ibn Rabi' matarsa tazo ta kawo karagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru mijinta Sa'ad ibn Rabi' an kashe shi a yakin Uhud tace ya Rasulullah mijina Sa'ad ibn Rabi' an kashe shi tare da kai mana yana tare da kai a yakin Uhud an kashe shi to kuma ya bar dukiya ga kuma yana da ƴaƴa mata guda biyu su kenan ga su kuma mun sani in za a yi wa ƴa aure dole sai da dukiya to muna buƙatar dukiyar nan to amma dukiyar tana hannun baffan su dan uwan uban ya hana su ya ce ba zai bayar ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yaqdi Allahu fi dalika Allah zai hukunci a lokacin to shine sai aka saukar da wannan aya to da aka saukar da wannan aya sai ya zama kenan a ce nassi ne wajen bayani da kuma fassara wannan fawqa ithnatayn tunda ita abin da ta kawo ƙara akan ƴaƴa ne na mutumin da ya mutu kuma su nawa ne su biyu ba su uku bane dan haka ba fawqa ithnatayn aka saukar da aya akan sa ba akan me ithnatayn ne to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci ya ba su thulusaini wannan thulusa din guda biyu su din ya baiwa waɗannan ƴan mata guda biyu dan haka sai malamai suka ce ashe wannan hadisin ya fassara mana wannan ayar cewa lalle idan ƴaƴa mata su biyu ne ko sama da biyu to sun cancanci nawa thulusani sai a tara su gaba ɗaya su haɗu a wannan thulusani kun dai san me ake nufi da thulusani na ambata amma in ita ɗaya ce nawa nisfi in suna da yawa komai yawan su in dai sun haura daga biyu zuwa sama sai a ba su thulusani to shine ake faɗa a wannan za mu dawo mu tattauna a kai falahunna thulutha ma taraka وإن كانت واحدة فلها النصف غاشي أولو ولأبوي وإن إتأيسي متين يموت يا برئة ويا إتكأيك إتسا كما ما تسي بانامي دي بشي تو عرب دوكيا أبا تربي جدا بيوزا عرب ربي ناتبي ولأبوي سوكما إيا ينسى بيو شيوا ضد مير النكالي أنان لمير ممتين نوما mamaci idan mutum ya mutu ya bar iyaye uwa da uba to Allah ya ce li kulli wahidin minhuma as-sudus ko wanne ɗaya daga cikin su ya cancanci a bashi sudusi mutum ya mutu ya bar uwa ko ya bar uba to uwa ko uban nan sun cancanci sudusi shine me kashi ɗaya bisa shida a raba dukiya shida a ba da ɗaya 1/6 mimma taraka na daga abin da ya bari in kana lahu walad amma fa in yana da da wannan sai yana da da shine ake wannan rabon cewa suna da sudusi saboda mun san da baya hana uwa da uba gado ko da namiji ne yawa in mutun ya mutu ya bar dan sa to kuma akwai uwa ko uba ba yadda za a ce uwan nan ko uban nan ba su da gado komai yawan ƴaƴan sa to uwa da uba suna da gado fa in lam yakul lahu walad in ko ba shi da da nan walad mun fadi me ake nufi da walad yawa karka ce da namiji a'a da da ya haifa ma'ana abun haihuwa dan ku fassara shi da menene abun haihuwa abun haihuwa wannan ko namiji ne ko mace fa in lam yakul lahu walad in ba shi da abun haihuwa da ya haifa warisahu wa warisahu abawahu kuma iyayensa biyu suka gaje shi ma'ana ya mutu ya bar uwa da uba fali ummihi thuluth to uwa tana da thuluthi Allahu akbar Allah da hikima yake in zan tambaye ku uban fa saboda an san dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aiko الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كبا وما أبو تارب شفا داما شي قالوا أنا ينسى تهنيا هنيو يؤكو معنى إلن أبن ذأبا متوكو تهنيا ربو عينني فروض كما قدا شدني فروض قدا نوني شدا يوه da nisfi da me da nisfi da rubu'i da thumuni sai kuma thuluthani da kuma me da thuluthi da sudusi shikenan waɗannan sune wanda suka zo nasu a Qur'ani in kana so ka haddace nisfun wa nisfuhu wa nisfuhu thuluthani wa nisfuhu wa nisfuhu kigena yi ko ba gaban nisfun wa nisfuhu wa nisfuhu nisfi da rabin nisfi rabin nisfi shine rubu'i ko yawa to wa nisfuhu ay nisfu rubu'i shine thumuni thumuni ba su da su ba yawa thumun thumun kashi 1 bisa 8 eh don haka nisfun ونصفه ونصفه سيكما ثلثاني ونصفه ونصفه سيكما ثلثاني كشي بيو بيسو اكو تو ربن سيكما شيني مي شيني ثلثي دا ربن ثلثي كما مي سدسي كنغاني دو كنغا سنفتو دا ابن اكي سيما فرضي تو انان يكي نصف ونصفه ونصفه هو نمي كما ثلثاني ونصفه ونصفه تيجي نكاح ديك فروض تو دما غادو كولي تا هاني الفروض كو كما تا هاني مي تعصيبي تعصيبي شيني ان ام باي وا اصحاب الفروض ما ابو تاربو وندا اكي سكي دا ايننن فراكشن دا اكا امبتا دا سو سامو ان غما تو شيكي نان ابين دا يرغي نان نميجي ني نميجي وندا يكي يدلي بالميت بنفسه ان غاني yawa wanda yake yana da alaka da namijin mubasharatan a inda mamacin mubasharatan kamar yanzu wannan mun yi zancen wa uwa da uba mutun ya mutu ya bar uwa ya bar uba kuma ba ƴaƴa ba ƴan mace ba da namiji to me za a yi sai a raba dukiya uku ko sai a bawa uwa me ya rage kashi biyu bisa uku sai a baiwa uba kaga anan ma dai lizzakari mislu hadhil unsayni ko ba ka bane domin thuluthi daya ne daga cikin thalathatu aslas haka ne yawa thalathatu aslas eh thuluthi daya daya guda uku ne aka dau daya aka ba ma uwa saura biyu shine dai yana nan a matsayin thuluthani to kuma ya dauka ne shi kuma amma ta bangaren me ba ta bangaren fardhi ba ta bangaren ta'sibi kun gane me ma'anar ta'sibi in abun ashabul furud an rarraba musu abin da ya rage sai yayi ya wawashe ya dauke sauran shi ake ce mata asibi duk dai dalibin ilimi da ya karanta harkar gado wannan ba ba kwanyare a cikin abin da ya karanta ko to amma dai wannan darasin namu kamar da na ambata darasi ne na fiqhun mawarith amma kuma karmi nisa da shi daga tafsiri karmi nisa da shi daga tafsiri saboda darasin mu na me na tafsiri ba na rabon gado bane inda rabon gado ne allo zan sa anan sai mu ta darasi kuma irin na aji za a yi dan a haka ake fi gane shi ko nuna misali a sa zane a zana kaza halaka halikun kaza da kaza kamar yadda aka saba to amma tunda tafsiri ne mu kokari mu fahimci waɗannan ayoyi yadda Allah madauki ya ambata to mu je muna bin ayoyin ne kafin mu zo mu karanta nassin malam sa'idi ko wali abawahi li kulli wahidin minhum sulus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatu to in mutumin da ya mutu yana da ƴan uwa fa li ummihi sulus ta wani irin ƴan uwa nan ƴan uwa li ummai ake nufi ku rike wannan zamu zo kansa ma'ana in mutum ya mutu ba shi da ɗa amma na da ƴan uwa ƴan uwa kuma wanda yake uwa ɗaya ce ta hada su ba shakikai bane ba li abbai ba to su ake nufi da ikhwatun anan shi yasa uwa za ta samu mene sudusi yawa sauran bayani zai zo fa li ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn za a yi wannan ne bayan an cire wasiya da zai wasicci da ita audainin ko ga ko bashi yawa ma'ana idan mutum ya mutu abinda za a zo a fara yi dama zancen mu'natul tajhiz ko yawa abubuwan da walhalu da ake yi na kai shi kabari abinda za a so likafani in babu inda wani lokaci wani zai rasu ko likafani babu kuma ya bar dukiya to daga ciki sai a dauka ba za a ce ta magada ba ce a'a daga cikin abin da za a dauko sai a dauko a sayo masa likafani in ma a wata kasa ce da sai an sai kasar inda za a binne shi akwai kasashen da ba na musulmi ba za a ce sai an biya kudin land da za a binne mutum to in duk aka rasa yadda za a ce ko daga ciki haka za a yi a sayi abin da za a je a binne shi a ciki sannan kuma sai a cire wasiya ya yi wasiya cewa in ya mutu a baiwa ɗalibai da suke zuwa makaranta wata makaranta a yananniya misali ya ce ko ƴan aji na kaza ko ƴan shekara ta kaza ko almajiran malam wane in dai ya nassi ya shiga shi waɗannan ya yi wasiya in ya rasu a basu kaza to sai a ɗauko wannan a bayar da sharaɗin kar ya wuce sulusi na dukiyarsa wannan kuma kun sani yawwa don aka cire wasiya sai kuma bashin da yake kansa duk abin da ake binsa na bashi to a ɗauko a biya kada ƴaƴansa su ce a su dukiyarsu ce don me za a rage musu ita a ce za a biya bashi ba ta zama dukiyarku ba sai an biya wannan bashi sai an biya wannan bashin kuka tantance ta Allah kyauta kar mu shiga wa'azi a zamanin yanzu ana cewa an samu wasu ƴaƴa da ubansu zai mutu su ki biyan bashinsa su ce ai shi ya ci bashin ba su bane ba ruwansu su wannan tasu ce la hawla wala quwwata illa ƙarshen ƙololuwar rashin tausayin uba kenan abinda Bahaushe ke cewa rashin imani ko su Allah kyauta to mu je mu kyale wannan mutum sai ce fali ummihi sulus min ba'di wasiyatin yusi biha anan yusi biha ko tunda ana damirin mustatir akwai damiri muqaddar mustatir shine yusi biha yusi huwa biha shi mamacin ko yawa in muka zo aya ta gaba akwai yusa biha wanda za ai wasiya ne ita bina'an lima lam yusamma fa'ilu amma nan yusi huwa biha wanda aka ambata yusi biha udai Allah ya aba ukum wa abna ukum iyayenku da ƴaƴanku su ne wanda suka cancanci a raba musu wannan dukiya ko a raba dukiyarsu mubtada ne yana da khabar ta dabiruhu shi ne wannan aba'ukum wa abna'ukum humul maqsumu alayhim aw lahum hadhihi al-amwal iyayenku da ƴaƴanku su ne waɗanda za a raba wannan dukiya an fahimta yawa sai kuma Allah ya ce la tadruna ku ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'a a cikin su wane ne yafi kusanci wajen amfana ko amfanar da ku ba ku sani ba ana kana zaune da uwa da uba wani yana ganin kamar abin da zai samu in babansa ya mutu ya kwalla farai a kai to bai sani ba la'alla baban nasa ya dade bai mutu ba har shi ya haifi da har ya zama dan da zai haifa shi ne zai zo ya kudi har ya mutu har ya zama cewa ka amfana da shi sama da babanka da ya haife ka zaka ku ba ku sani ba wane ne zai amfane ku a cikin su duk ba ku sani haka ƴaƴanka zaka haifi ƴaƴa baka san wane ne zai amfane ka ba wani wanda baka bashi tarbiya ba ba zai amfane ka ba tsakaninka da shi ma la'alla sai tsinuwa ko lahira aka je ba zai zama cikin waɗanda in yaro ne karami ya mutu kafin kai ba zai cece ka ba misali ko baka cancanta ba ko saboda baka cancanta ba ko kuma ya girma baka yi masa tarbiya ba ya zama ba mutumin kirki ba ba cikin salihan mutane haka dai babban abu shine ai wa ƴaƴa tarbiya to sai Allah ya ce faribatan min Allah wannan kaso ne daga Allah kaso shine ma'anar faribatan yayyankawa gutsutsirawa kakkasawa daga Allah ba daga wani ba ba istihadi bane mun yi wannan magana jiya yawa rabo ne daga Allah kuma wajibi ne a yi shi haka ana fahimtar a cikin faridatan dinnan yanka ne kasawa ne gutsutsirawa bayanin istihqaqi ne amma a cikin hakan kuma akwai ma'anar farlantawa cewa farilla ce wajibi a yi hakan nan yadda Allah ya faɗa kar a canza wa Allah hukuncinsa Allah ya fi kowa tausayi kamar da malamin zai zo ya gaya mana malam Sa'idi mun karanta nassinsa yana ambata wani ya nuna mana cewa Allah ya fi iyayen mutum tausayinsa Allah ya fi ƴaƴan mutum tausayinsa an gane duk yadda kake ji da wani naka ko uba ko uwa cewa kana tausayin su ko suna tausayinka to Allah ya fi su tausayinka Allah ya fi ka tausayin su an fahimci abin Allah shi ne mai tausayi ba dama ya yi hukunci wani ya zo ya ce kai wannan hukuncin ba a lura da kaza ba Allah fa da ya san komai da zai zo ya faru ba dama a ci masa gyara a cikin hukuncinsa don saboda me inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne yana sane da komai ya san abin da ya gabata a baya ya san abin da ake ciki yanzu ya san abin da zai zo nan gaba ya san za a zo a samu wani lokaci da wasu za su zo su yi ƙarya suna da awar cewa wannan hukuncin ba daidai ba ne ya san da su to kar ku saurare su ku tsaya akan hukuncin Allah faridatan ne min Allah kada ka saurari duk wani wanda ya ce hukuncin musulunci na gado akwai zalunci yana gama maganar nan kyale shi ba shi da zancensa ko kokonto ko shi buha kada ya sa maka maganar Allah ita ce gaskiya hukuncin Allah shine wato gaskiya kuma shine adalci kuma Allah inna Allah kana aliman hakima shi masani ne kuma gwani ne ba a tin gyaransa shine ma'anar hakim to wannan a dunkule shine ma'anar wannan aya a hausance mu koma mu fara karanta abinda malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'di ko ibn Sa'di ya ambata yana cewa hadhihi al-ayatu shi da ya kwararo ayoyin guda biyu ya faɗa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lakum lahunna walad har zuwa ƙarshe ya kawo mana su to sai da ya tashi magana sai ce hadhihi al-ayatu waɗannan ayoyi da suka gabata da kuma wannan biyun wal ayatu allati hiya akhiru surati da kuma ayar da take ita ce aya ta ƙarshe a wannan sura wani mun karanto da zuke nan ko yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tafnatayn falahuma thuluthani mimma taraka haka ne ko yawa sai ce ne yubayyinu Allahu lakum wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an فللذكر مثل حظ الأنثيين تمني يبين الله لكم أن تضلوا تو wannan ayoyin ka tara su guda uku da wannan da muka ranka yanzu wace yusikumullah da kuma mai binta walakum nisfu ma taraka azwajukum da kuma ita waccan aya ta karshe ta suratul nisa'i in ka dauko su ka hada su wuri guda to su ne zance na karshe akan abin da ya shafi rabon gado duk abin da ake so a ammata an ammata shi ne abin da malai ke faɗi هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث سنة آيوين قالوا المتضمنة لها وأن سكب أنشي المواريث لها ينا كوما زواج مواريث فإنها دو منك والسوة أنن آيوين مع حديث عبد الله بن عباس إن كهدا ستعرض حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري وانه يتبت صحيح البخاري سنة فتن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائب بأهلها كرسكد قادو قمع أبو تنسى ربو 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 نقادو كبا وما سشي كده أذونا بأرب قادو كده كما أبي ونوان دباشد ربو دون ينسكين أبن أكيم فيه يوه فما بقي أبن ديالجي fayi aula rajulin dakar abin da ya rage daga ashabul furudi in aka raba masu fulufi a basu masu kaza a basu masu kaza a basu to abin da ya rage sai a duba wanne namiji ne mafi kusa da mamaci to sai a basi ya rike sauran dukiyar ko ma nawa wani shi ake tuma mene ta'sibi kun ga ayoyin nan sun yi maganar me furud wannan hadisin ya fito kurukuru da ta'sibi tare da cewa mafhumin ayar ma akwai maganar ta'sibin a cikin ta kamar misalin da muka bayar fali ummihi thuluth domin tunda an fadi uba ne da uwa za su gado sai aka fadi iya na uwar kuma farbi ne ma'ana rabo ne thuluthi kaga tunda ba a fadi na uban ba to ma'anar sa ko yarisu ta'siban kun ga ma'ana an tariqil mafhumi la al mantuqi an samu ta'sibi a cikin alqur'ani to wannan hadisi kuma ya fito da shi nassan kuru-kuru cewa alhiku alfara'id bi ahliha malamai da suke magana akan falalar wannan ilimi suna cewa wannan hadisi yana daga cikin hadisai da suke magana akan falalar ilimin gado tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiku alfara'id bi ahliha in ba a sani ba ya za a yi in ba a san fara'id din ba in ba a san ahliha din ba kuma in ba a san raba furud din sannan a bar saura ba kaga wannan hadisin duk ya fito mana da abubuwa da ilimin gadan ta hanyar sanin nawa ne kashi kashi da aka faɗa a Qur'ani nassan su ne furud din sannan kuma da sanin ta'sibi shine ba ma baqiya fali aula rajulin dakar anan ta'sibi ya shigo ko sannan bi ahliha kuma sanin su waye suka cancanta duk wannan ya gaya maka abinda muka ambata jiya na bayanin ta'rifin me ake nufi da ilimin gado duk sun shigo ciki ko da sanin waye mutu waye rai namiji ne ko mace ya alaka take me aka bari ko yaya kuma za a raba wannan dama shine maganar ilimin gado so wannan hadisi ya nuna wannan akwai hadisin kuma da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Hibban da Al-Hakim suka rawaito ko ince Tirmidhi da Ibn Hibban da Ibn Majah da Al-Hakim suka rawaito malamai sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arhamu ummati bi ummati Abu Bakr a cikin al'ummata wanda yafi kowa jin kai da tausayi shine Abu Bakr wa ashadduhum في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب سيكما أنبتي وأفرضهم زيد بن ثابت يو أفرضهم شيني ونن زينتم ما في سن علم قادو يو يعني وان دي في قوة توسي أبو بكر وان دي في قوة أنني معنا بس عالي بس شريعة بعد أنني كوشي كوي مرة دليلي با wanda yafi tsayawa da zafi zafi akan addinin Allah sayyidina Umar sai kuma wanda fi kowa gaskiyar kunya ba kawai kunyar ba kunyar ta gaske yawa shine sayyidina Uthman sai kuma wanda fi kowa iya karanta alqur'ani Ubay ibn Ka'ab kuma wannan ya tabbata a hadisin Ibn Mas'ud da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya umarci Ubay ibn Ka'ab yayi masa karatu ko ya karanta alqur'ani har yake cewa na maka karatu bayan kai aka saukarwa ayoyin nan sai sai ina so in ji wani na karantawa ba ni ba ai mun taba wannan zancen shi ba ya karanta masa wani bangare na suratul nisa'i to sannan kuma sai magana Zaid ibn Thabit min a'lamis sahabati dama yana cikin masana sosai na ilimin bangaren ilimi a cikin sahabbai musamman na abin da ya shafi wato ilimin gado dan haka ilimin gado yana ga cikin ilmomin da yana cikin ilmomi waɗanda suke da muhimmanci a cikin al'umma suna cikin ulumun da zaka sa su a layin furudul kifaya dole ne a samu waɗanda suka sani ba wajibi bane akan kowa a cikin al'umma ya san ilimin gado amma tilas a cikin malamai to a samu kuma wanda ya san ilimin gado alhamdulillah yanzu ana da kotu da alƙalai daga cikin manyan ayyukansu wannan lamari na rabon gado dama ana yin sa ne ba ta hanyar fatawa ba da rabon gado da rabuwar aure yana cikin abubuwan da malamai suke ambatawa ba a san yin fatawa cikin su ma'ana ko in ce fatawa ba abu ne mai sauki ba a cikin su sanya su ayi hukunci bi ilzam in ga fatawa hukunci ne bi gairi ilzam malami zai ba da hukunci amma ba tilis ne abu ba in fatawa ce amma alƙali shi ne wanda in yi hukunci akwai ilzam a ciki ilzam shi ne a tilasta wa mutum sai ya karɓi wannan hukunci ya aiki da shi to mu je ya ce waɗannan ayoyi mu kawo hankalinmu nan waɗannan ayoyi guda uku tare da wannan hadisi mustamilatun ala julli ahkamil fara'idi waɗannan ayoyi in ka tara su tare da wannan hadisi to sun kunshi mafi yawan hukuncen ilimin gado bal kai malin sai ce kai ba wai maganar julli ba in ka ce julli mafi yawa sai ce bal jami'iha kai duka ma hukunce rabon gado suna nan a ayoyin nan uku ka taba jin wannan wace irin doka ce a aya uku in ka tara su shafi ɗaya biyu duk sun gama maka abinda za a yi da abinda aka hana dangane da abinda ya shafi in mutum ya mutu yadda za a raba dukiyarsa ku ga muhimmancin dukiya ku ga irin abinda za a iya samu na saɓani a tsakanin mutane a kai amma a iya wannan in ba alimun hakimun ba wa zai iya wannan hukunci kalmomi ɗaya biyu uku amma an yi hukuncin da yanzu ku duba adadin littattafai na ilimin gado baka san iyakarsu ba kowa ya rubuta nasa kuma duk littattafan fiqhu ga babi nan a ciki na yadda za a yi rabon gado in ka tattara duk sharhi ne na waɗannan abin amma ga shi duk inda aka je kuma nan din za a dawo duk wanda ya saba wa nan sai a ce a'a ka saba wa nan sun qur'ani yanzu wace doka ce ta dan adam za ta iya yin wannan in doka dan adam ce an rika tattaunawa kenan an rika kaiwa a yi mata karatu na ɗaya a yi mata karatu na biyu ko ina hankalin farko yake da na biyu da na uku a sake karantawa a sake nazari a baiwa ƙwararru su duba su yi tunani su yi hangen nesa duk saboda me babu alimun hakimun a cikinsu kuma inda akwai alimun hakimun kuma babu dama Allah shi kadai al-alimu al-hakim kisa yana faɗa magana ta ƙari daga jin karatun hukuncin ka san ba zancen da ya kai shi daɗin ji kuma sannan adalcin da ke cikin hukuncin babu wanda ya kai shi Allah ya ƙara mana ilimi wallahi ku riƙe Qur'ani a riƙe Qur'ani ita ce shi ne gaskiya hukuncinsa shi ne adalci babu inda za ka samu gaskiya da ta wuce Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba musu wallahi ba daidai bane in dai abu ya saba ma Qur'ani ya saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa da takririnsa to ba daidai bane duk abin da yake shine daidai to shine zaka samu abin da Allah ya ce ai Allah taimake mu akan fahimtar haka da tsayawa akai to sai ce waɗannan sune yace kama satara zalika yace kamar da zaka gani illa mirasal jaddati sai rabon wato kaka mace akwai kaka namiji ko akwai kaka mace to wannan sune wanda ba a faɗa a waɗannan ayoyi ba a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zancan me za a baiwa kaka mace yazo an gani to in ko kace kaka namiji yana cikin al'aba an gani yawa yana cikin al'aba eh waɗanda tunda dama ana magana akan idan babu da ba kaka zai binin kai in ba uba kaka zai gado dama mutum yana da usul yana da me furu yawa usul dinsa shine iyaye sai a ce uba da nasa uban sai a ce wa in ala duk yawan su ko ma na duk inda ya nisa a sama ko kakan a lissafo ai ba na ji za a samu haka ko nisan generation din yayi yawa yawa to haka kuma idan da ne sai a ce al ibn ko wabnihi wa in safala yawa da da ko dansa yawa dan da da ya haifa ba dan da ya ta haifa ba dan da yar ka ta haifa dan wani gida ne amma dan da danka ya haifa to naka ne daga in ba shi uban wancan dan zai gado an fahimta to akwai kaka ta uwa zamu zo kanta to shine kawai nata zancan yake yazo a hadisi kamar da zamu a hadisin Muhammad ibn Maslama da kuma Al-Mughira ibn Shu'bah kamar da malam ya ambata sai ce fa innahu ghayru madhkurin fi dhalika domin shi ba ambata ba a wannan ayoyi lakinnahu sabata fi sunan yazo a kutubu sunan littafan hadisi wanda suka fi mai da hankali akan tartibi akan babi na fiqhu kuma mas'alolin fiqhu galibi suke kawo akwai Abu Dawud da Tirmidhi an al-Mughira daga al-Mughira ibn Shu'bah da kuma Muhammad ibn Maslama wannan ya faru zamanin sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala an lokacin da aka kawo masa zancen wata kaka an mutu an batta ba a san rabanta ba to shine da aka zo wurin sa sai ya tambayi sahabbai waye a cikin ku ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kaka mace ita me ake bata nawa ne rabanta to shine aka gaya masa cewa rabanta shine sudusi gashi ne sai yake cewa a'tal jaddata as-sudusa ma'a ijma'il ulama'i ala zalika tare da in ka hado da kuma ijma'in malamai akan haka me yake nufi in kun kula nan an hada al-kitab was-sunnah wal ijma fa kuma mafi yawan dama mas'alolin gado ko in ce dukkanin su dan kadan ne mas'alolin da babu wannan ijma'i akan su gaba ɗayan su haka suke dabi'ar kenan cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya hukuncin a Qur'ani kurukuru a hadisai kurukuru kuma malamai sun yi ijma'i in aka ce an yi ijma'i malamai tun zamanin sahabbai babu wanda ya saba kuma haramun ne wani yanzu ya zo ya saba abinda sahabbai suka ijma'i a kansa an fahimta ma ijma'il ulama'i ala zalika fa qawluhu ta'ala fadin Allah madaki da yace yusikumullahu fi auladikum ay auladikum ya ma'asharal walidaini indakum wada'i auladukum ya'yanku ya ma'asharal walidaini ya ku taren iyaye ana muku magana ya'yanku inda kum wada'i'u ajiya ce da Allah ya baku ba riga bace ba bayi bane da da Allah ya bayar to ajiya ce amana ce kuma ba mallaka bace kace danka ne zaka iya kashewa in kaga dama danka ne zaka iya watsi da shi kace danka ne zaka sashi a kwali ka jefa a bola saboda baka bukatar sa danka ne zaka bar shi ya ta yawo a gari ba ci ba sha bai san inda manufar rayuwarsa take ba wannan baka da wannan iko wajibinka ne wajibi na shari'a tunda kai da kai aure ka haihu to dole ka kula da dan da Allah ya hore maka ajiya ce ita ko ajiya za a yi tambaya akan ta ko ba za a yi kullukum ra'i yadda idan kai jama'a wallahi da muna daukar wa'azi wani abin da muke a tarbiyar yaya da ba mun yi shi ba anan zaka dauki dukiyarka shanu ka dauki ka dau wani bafulata ne ka bashi yana tafiya maka kiwo gari gari ana koro shi yana tafiya in ya dawo sai ka tambaye shi lafiyar dabbobin nan naka ko ta haihu ko ya akai ko me ya karu a cikin ta haka muke ko ba haka ba amma dan me ƴaƴan da Allah ya ba mu suka fito da wahala wata tara uwa na shan wahala a haifi da haka kawai saboda wai tsoron ko talauci ko ba za ka iya kaza ba kawai sai kai watsi da shi sai ka ce a kai shi gun malam yayi almajiranci malam din nan baka bashi tuwo ba baka bashi komai ba ba hatsi ba komai ka saki da dan da akuyarka ba za ka yi mata irin wannan abun ba dan Allah wannan zancen nawa haka shi ko ba aka yi shi ba awaki da muke kiwo waɗanda suke ƙarƙashin mu a gida sai mun je mun nemo mun kawo musu amma da sai ka sake shi wai ka aika shi karatu wani gari gun malamin da ba zai bashi abinci ba ba zai bashi riga ba yana nan yana yawo in ya ji ciwo ba wanda zai kai shi asibiti ga su nan suna yawo abin tausayi kai ka sai ba ɗan adam ba wallahi wannan zalunci ne duk al'adar da ta yarda da wannan abin cewa wai haka Allah ya ce an yi wa Allah ƙarya wannan ba shi ne karantarwar addinin musulunci ba kullum muna faɗin wannan ko za a ji haushi ko ba za a ji ba wannan maganar ita ce a addini da ka buɗe Qur'ani ka buɗe hadisai ka kawo inda annabi ya ce an haifi ɗa a je a yi masa wannan abin da ake cewa a tura ɗa ya je ya halaka wai almajiranci ba ci ba sha baka san me ba wallahi an yi wa annabi ƙarya a ce haka yake ai al'ada ce ta bahaushe a yadda al'ada ce an kasa gyara abun yi an kasa amma a ɗora wa addini cewa wai haka ya koyar an yi wa addini ƙarya ko in an ce an hana mutum ya zo ya ce wai an wai ba a san alqur'ani qur'ani daban wannan rashin san dan adam din daban Allah ya kyauta mana mu je sai yake cewa to auladukum ya ma'ashara alwalidain ya ku taren iyaye uwa da uba ɗayanku indakum wada'i'u a wurin ku fa ajiya ce aka ba ku qad wasaqakumullahu alaihim Allah ya muku wasiyya litaqumu bi masalihihi dan ku tsayu da maslaharsu ya zama cewa duk abin da zai gyara su to anan kuke gyara musu ilimi gyara musu ladabi kuma da su dan adam da za a yi alfahari da shi ba kuma da su abin zargi duk duniya tana zagin Bahaushe tana ci masa mutunci saboda yadda ya sakaci da ɗansa mu an ɗauka ma ba shi yasa masu haɗa maganar tattalin arziki da talauci da maganar yawan ƴaƴa kullum sun samu abin gargi a musulunci saboda wannan abin da ake wannan ba abu ne za a goya masa baya ba wancan kuma wani zance ne shi ma da ba za a soki addinin musulunci a ce musulunci ne ya jawo ci baya saboda ya ce ai ta haihuwa ba lissafi musulunci ba shi ba shi ba shi za a dora ma wannan laifi ba lalacin musulmi ne ba za su yi aiki ba laifin musulmi ne suna da lalaci ba za su tashi su nemi tattalin arziki mai ƙarfi su gina rayuwa ba amma ba za a ce wai yawan haihuwar ko kuma wannan abin da ake yi na rashin tarbiyyar ƴaƴa a zo a ce kuma duka wato musuluncin ne haka ya ce dole sai an yi ko kuma haka ake so a wahal da ƴaƴan musulmi gaskiya ba haka ba ne amma maganar yawan haihuwa wannan lalle ba shi da alaƙa da talauci talauci daban yawan haihuwar ƴaƴa daban al'ummomin da suka fi mu al'umma masu yawa suna nan a duniya amma kuma ba sa cikin talaucin da muke ciki talaucin mu lalacin mu ne talaucin mu kin aiki talaucin mu kin sana'a sai mu zauna da rayuwa ta alaba ku mu samu ba alaba mu ba sai alaba ku mu samu wannan aqidar ita ta kashe Bahaushe mu kyale wannan zancen ba shine abin da muke tattaunawa akai ba ذاك وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيه والدنيويه واجبيني كسيدا مصلحه سو تاع الدين وكويا مس الدين ده كما مصلحه تاع الدنيا ده شيء ده شاطين ده شايروا ده تفاتروا دكا فتعلموهم وعلما تدسوا وتؤدبوهم ومسل ادبي وتكفوهم عن المفاسد وكامي هنوس ده برنا كويا ما كو ونيارو cewa kada ya zagi uban wani kada ya zagi abokinsa, kada ya zagi wani wani ko kanin wani. A koya wa yaro in ya fita, in ya ga abun da ba nasa ba kar ya dauka. Ba a tsintuwa a cikin gida, ka shigo gida ka ce ka tsinci abu sata kai. Ko ba ka bane? Yauwa, ka koya wa mutum in yana sana'ar wanki, ba a tsintuwa a cikin kayan mutum. Ya kawo wanki sai mutum ya ce ya tsinci kudi a ciki. Ko ba ji ana yin wannan ba? Duk wannan rashin tarbiyya ne. Yauwa, abubuwa dai da yawa da ya kamata a dora ƴaƴa akai su zama dan adam. Dan adam da yake wakiltar al'umma da tafi kowace al'umma ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne a dora ƴaƴa akan tafarki madaidaici. Ka kame hannun ɗanka daga cutar kowa, kada ya zagi wani, kada ya kashe wani, kada ya dau makami, kada ya zama dan daba, kada ya zama dan kwaya. Wannan wajibin ka ne. Sannan wa ta'muruhum bi ta'atillah, ku umarce su da da'ar Allah. A nuna musu girman Allah, su ji tsoron Allah, ya zama Allah suke tsoro su, ba iyaye suke tsoro kawai sai sun ga baba sannan su yi sallah ba. A'a, su ji tsoron Allah, ko babansu yana kallon su ko baya gida, su tafi masallaci. Daga an kira sallah su yi alwala su tafi masallaci, saboda haka Allah yake so a yi, ba saboda baba yana so ba. Wannan shi ita ce tarbiyya, a koya ma yaro tsoron Allah. Sannan wa mulazamati taqwa, da lazimtar taqwa ala dawami, akan dawwama, ma'ana su dawwami wannan hali. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Wannan ayat kun santa ba sai mun tsaya fasara ba. Fal auladu inda walidihim, dan haka ya'ya a wurin iyayensu. Musa bihim, wadanda aka yi wasiya da su ne. Yawwa, Musa bihim, an yi wasiya da su. Fa imma an yaqumu bi tilkal wasiya, ko dai mutum ya tsayu da wannan wasiyar da aka ce masa, ya ciyar, ya shayar, ya tufatar, ya ba da makwanci, ya ilmantar, ya tarbiyya, ya ladabtar. Falahum jazilu thawabi, in yi haka zai samu lada mai yawa. Wa imma an yubayyi'uha, ko su tozarta tarbiyyan nan. Fa yastahiqu bidhalika alwa'id wal iqaba, sai zama sun cancanci narko da kuma uquba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma yadullu ala anna Allah ta'ala arhamu bi ibadihi min alwalidayn, wannan yana nuna maka cewa Allah yafi iyaye tausayin ƴaƴansu. Wannan idan ma ba tantama a ciki, domin iyayen da za su ɗauki ɗan su yi watsi da shi, ai dama ba su ma da tausayi. To mai tsayawa ya yi wancan ɗin ma bai kai Allah tausayi ba. Mai tsayawa ya yi haƙoƙin, ya ilmantar, ya ladabtar, ya koyar, ya yi ba da tarbiyya, kuma ya ba da ciyarwa da shayarwa da duk abin da yaro yake so, to shi ma bai kai Allah tausayin wannan ɗan ba. Don haka Allah ta'ala, arhamu bi ibadihi min alwalidain haythu awsa alwalidain ma'a kamali shafaqatihim alayhi. Ta ina aka gano wannan? Duk da Allah ya san iyaye suna son ƴaƴansu, amma bai kyale su da wannan tausayin da suke da shi akan ƴaƴansu ba, sai da yi musu wasiya. Ashe wasiyan nan da umarni dalili ne cewa Allah ya fi iyayen tausayi, tunda har ya ce to ku kula da ƴaƴanku. Ko ba gane abin ba? To shine abin da malam ya hango a nan. To dole mu tsaya a nan, sai mu je kuma darasinmu na gobe, sai mu tashi kan hakikanin abin da malam ya rubuta dangane da rabon gado din, insha Allah ta'ala. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا.